الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين barkan mu da addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin At-Tafsiratu bi Ulumil Qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin inda darasin mu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na biyu inda muka dakata a ƙarshen al-mabhasul awwal wanda kenan yau insha Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan darasin namu na uku za mu fara a shayi na bakwai daidai al-mabhasul thani in ba mu mance ba darasin mu da ya gabata ya dakata ne akan wasu gabobi guda hudu inda Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci larabawa dangane da tahowa da kwatankwacin alqur'ani basu iya tahowa da kwatankwacin alqur'ani ba abu na biyu Allah ya kalubalance su akan cewa su zo da koda sura goma ne daga cikin surorin Al-Qur'ani guda 114 to su su yi kokari matsayin su na larabawa masu fasaha da balaga da badi'i da bayani su zo da sura goma amma suka gaza Allah ta'ala ya buƙaci su kawo sura guda mai kama da suratul kausar wadda aka dauke da ayoyi guda uku suka gaza Allah ya buƙaci su kawo sura guda kowace iri ta wadda za a iya kwatanta ta da sura daga cikin Al-Qur'ani amma ba su iya ba to sai inda za mu tashi darasin mu mallam ya ce al-mabhasus thani mabhas na biyu ma'ana mabincika ta biyu daga cikin mabhas na wannan littafi malaice asma'ul qur'an sunayen alqur'ani mai girma kamar malam yana sanya nuna mana cewa ko ya bayyana mana cewa muhassani alqur'ani yana da sunaye mabambanta ba suna guda kawai na alqur'ani ba a'a للقرآن الكريم أسماء كثيرة القرآن مي جرما ينادى سوناي ما سيوا وكثرة الأسماء يوان سوناي يزما أبو قداني كما ينادى سوناي ما بمبنتا تدل ونن ينادى دليلي ala sharafil musamma akan daukakar abinda ake ambato zama alqur'ani yana da sunaye masu yawa wannan dalili ne akan daukaka alqur'ani da girma alqur'ani da zama alqur'ani buwayayyen littafi wa uluwi qadarihi da kuma daukaka daraja alqur'ani wa ash'aru hadhihi alasma abinda an mafi shahara daga cikin wayannan sunaye na alqur'ani dake akwai mabambanta wanda yayi shahara na daya malame yace alqur'an shine wannan lafza ta alqur'ani kuma malai ka mana dalili daga cikin alqur'ani mai tabbatar da wannan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan wannan da Allah ta'ala ya saukar da alqurani a cikin sa hudal linnasi wanda shi alqurani shiriya ne ga mutane ma'ana alqurani dalili ne na shiriya ga al'umma ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma shi alqurani hujjoji ne na shiriya akwai dalilai masu yawa a cikin alqurani na shiriya wal furqan kuma alqurani mai rarrabewa ne tsakanin abin da yake gaskiya da abin da yake ƙarya tsakanin abin da yake shiriya da abin da yake banna tsakanin abin da yake sunna da abin da yake bid'a tsakanin abin da yake imani da abin da yake kafirci alqurani mai rarrabewa ne ya bambance tsakanin waɗannan abubuwa da haka suna alqurani da Allah ta'ala ya bashi mun ji gashi nan cikin alqurani Allah ya ambaci littafin da ainihi alqurani nabiyu wa min al furqan na daga cikin jerin sunayen alqurani da ake ambatar sa al furqan ma'ana littafi mai rarrabewa kamar wanda ambatoye gabata qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce tabarakal ladhi nazzala al furqan al hayrin sa yayi yawa wannan da ya saukar da alqurani al furqan bi ma'ana al qur'an ala abdihi gabawan sa al hayrin wanda ya saukar da alqurani gabawan sa yayi yawa ma'ana alkhairin Allah yana da yawa kwarai fa Allah ya saukar ma bawan sa da wannan littafi na alqurani li yakuna lil alamina nazira dan shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama mai gargadi ga talikai wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira Allah ta'ala ya saukar ma annabi da alqurani kuma a cikin alqurani an ambaci suna alqurani da alfurqan me a dalilin mu wannan ayat da muka karanta suna na uku daga cikin sunayen alqurani mai girma wa minha abdik daga cikin sunayen akwai azzikru qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nazzalna dhikra hakika mu muka saukar da alqurani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu ne masu kiyaye shi alqur'ani nan mu muka saukar da wannan littafin kuma mu ne masu kiyaye shi kamar wanda muka karanta a darasin mu da ya gabata la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi banna ba ta zuwa a gaban alqur'ani ko bayan sa wanda alqur'ani saukakken littafi ne daga ubangiji ta'ala don haka kenan Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani da sunan adh-dhikru a dalilin wannan aya da muka karanto ko kuma abinda a dalilin mu na cewa haka wannan aya da muka karanta wadda tana cikin suratul hijri aya ta 9 sai suna na hudu daga cikin sunayen alqur'ani wa minha alkitab daga cikin jerin sunayen alqur'ani akwai alkitabu littafi Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani da cewa alkitabu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi anzala ala abdihi kitaba, wannan da ya saukar da alqur'ani ga bawansa, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, kuma Allah bai sanya karkata a cikin alqur'ani ba, ma'ana alqur'ani anya ta mai kakkiya wanda in ka bi ta ka bi alqur'ani kai aiki da alqur'ani to ka kama hanya ta shari'a ka kama hanya ta tsira kenan. Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani da cewa alkitab, aka kuma na ainihi biyar ko kuma malam ya ce wa ma ada zalika, duk abinda ba wannan ba mimma zukira, daga cikin abinda aka ambata min awsa min asma'i, na sunayen Allah, ma'ana ba wannan guda hudu kawai akwai ba, akwai sunayen mabambanta, duk wani abu da aka ambato da ba wannan ba na daga cikin sunayen Allah, kalabzi karim, eh okay, sunan Allah nake, aha to to duk abubuwan da aka ambata na sunayen alqur'ani waɗanda ba waɗanda guda hudu da muka ambata ba su ma suna daga cikin sunaye, kamar lafazi na karimun, ma'ana Allah ya ambaci alqur'ani a cikin alqur'anin da cewa shi qur'ani karimun la, ga yanan ma muna gani ga gilab bangon alqur'ani ana rubuta alqur'anul karim, kenan yanzu alkarim nan ya zama sifa ta alqur'ani, idan ba suna ba za ka samu sifa ba, fi kauli ya cikin cewar Allah ta'ala innahu laqur'anun karim, lalle hakika tabbas shi alqur'ani ne mai girma, ma'ana Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani matsayin karimu a cikin littafin na Allah, na ainihi shidda wa lafzu mubarakun, da lafazi na ainihi mubarakun, ma'ana Allah ya ambaci alqur'ani da cewa mubarakun mai albarka, fi qawlihi a cikin cewar Allah ta'ala wa hadha dhikrun mubarakun, wannan ambato ne mai albarka, ina Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin alqur'ani kuma ya ba alqur'ani sunan ita albarka din, wa nawi dalik, da abin da yake kama da haka na wasu sunaye, to fatilka, waɗancan da aka ambata kamar labza ko lafazina karimun da mubarakun da wasu sunaye da za su zo kama da wa'inga, awsafun lil qur'an, su kuma za a ce musu sifofi ne na alqur'ani, la asma'illah, ba sunaye ba, akwai suna akwai sifa, to wasu sunaye da za mu jiya sifofi ne na alqur'ani ba ainihin sunayen alqur'ani ba, wanda akwai cikon na shidda wanda shi yana daga cikin sunayen amma nan malam bai kawo mana shi ba, kama at-tanzilu, Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani da cewa at-tanzilun matsayin qur'ani, kamar can cikin suratu shu'ara aya 192 Allah ta'ala yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin, lalle shi alqur'ani saukarwa ce daga ubangijin halittu, to ba makawa su ma sifofin alqur'ani suna da yawa, wanda za mu ga wasu daga cikin malamai sun jero su sun taho da su da dama, wasu kuma sun dan ambaci kaɗan saboda kawa hujja cewa akwai sifofi na alqur'ani. Daga cikin sifofin alqur'anin nan akwai inda Allah ta'ala ya sifanta alqur'ani da ce mai nuru ko nurun, ma'ana shi alqur'ani haske ne. Fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake ba za ku gane shi rubuce ba cikin wannan ko Allah ya ambaci alqur'ani matsayin nuru, kuma a cikin alqur'anin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Wanga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a cikin ainihi suratul Saba. Ubangiji ta'ala yace ya ku mutane nan kira ya game waɗanda na yi imani da waɗanda ba su yi imani ba, da don Allah yace ya ayyuhan nasu, to kiran ya game masu imani da marasa shi. Sai Allah ta'ala yace qad ja'akum, haƙiƙa ya zo muku, burhanun hujja, min rabbikum daga wurin Ubangijinku, wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar muku da haske wanda yake bayyananne. Gashi nan karara kenan alqur'ani haske na. Sannan haka Allah ta'ala ya sifanta alqur'ani da cewa mau'izatun, haka Allah ya sifanta alqur'ani da shifa, Allah ya sifanta alqur'ani da cewa wa'azina, Allah ya sifanta alqur'ani da cewa warkuwa ne, kuma Ubangiji ta'ala ya sifanta Qur'ani da cewa shiriya ne, haka kuma Allah ta'ala ya sifanta Qur'ani da cewa rahama ne, ta hanyar fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahma wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kaga wagga ayar a ambaci kusan abubuwa guda uku cikinta, wanda to a taƙaice dai sifofi na alqur'ani suna da yawa, wanda in mun tsaya mu yi ta ambatansu za mu ɗauki lokaci mai dama, muna ambatan ainihin sifofin alqur'ani ba mu iya kammala su ba. Kuma nan muka kawo ƙarshen almabahasu tsani, da haka za mu tsallaka zuwa ga almabahasu tsali, mabincika ta uku daga cikin abinda muke tattaunawa na ulumul Qur'an. To malam ya ce ma'ana ulumul Qur'ani, abinda an ma'anar lafza ta ulumul Qur'an, hadha laf, wannan lafazi na ulumul Qur'ani, murakkabun idafiyun, tarkibi ne wanda aka yi na idafa, ma'ana mudafun wa mudafun ilai, walahu juz'ani, kuma shi wannan tarkibi yana da ɓangare biyu, wa huwa ulumun, shi ne kalma ulum ita ɓangare na farko, wa mudafun ilai, in mun diba ulum shi ne mudafun. Al-Qur'an malam gashi nan ya kawo mana yace wa mudafun ilayhi wa huwa al-Qur'an, ulumu mudafun, al-Qur'an mudafun ilayhi, walahu ma'anayani, yana da ma'anoni guda biyu. Idan muka kalli ma'ana ta farko, ma'ana ta farko bi itibarihi murakkaban idafiyan, ta hanyar lura da cewa an yi mai tarkibi na idafa, wa ma'ana da kuma ɗayar ma'anar na bi itibarihi alaman, in mun kalle shi ta huska ta farko za mu ga ya bamu ma'ana biyu, kalma ulumu mudafun, kalma alqur'an mudafun ilayhi. Idan muka dibe shi a ɓangare na biyu za mu ga in an haɗa ulumul Qur'an ya tashi daga wannan ma'ana ya koma alaman bi itibarihi alaman yanzu ya zama suna alani kama concrete noun kenan ya koma suna alani wa yaqtadi al-bahth al-ilmi mabincika ta ilimi tana hukumta bayana kullin bayanin kowanne min tarafai hadhal murakkabi mabincika ta ilimi tana bayyana muna kowanne bangare daga cikin waɗannan bangarori guda biyu na mudhafun da kuma mudhafun ilaihi in mun yi bibiya za mu gano abinda an ma'anar wannan malami yace al-ulum idan aka ce al-ulum jam'u ilmin jam'i ne na ilimi wal ilmu fil lugha shi kuma ilimi a cikin yaren fil lugha al-arabiyya ilimi a cikin yaren larabawa masdari ne ma'ana asali ko tushe bi ma'ana yana da ma'ana ta al-fahamu idan aka ce al-ilmu ma'anarsa al-fahamu Allah ta'ala ya ambaci wannan ma ko a cikin al-Qur'ani suna cewa ya sha'ibu ma nafqahu kathiran bi ma'ana ma na'lamu kathiran ba mu fahimta ko ba mu gane abin da kake ambata mana da yawa wa bil ma'rifa ta bangaren ma'rifa al-fahmu wal ma'rifa fahimta da ganewa mi aka ce mai ilimi ka fahimci abu kuma ka gane shi wal muradu huna abinihi anan kullu ilmin kowane ilimi ya dumul qur'an al-karim da kayima al-qur'ani mai girma hidima duk ilimin da kawa al-qur'ani mai girma hidima to wannan ilimi an lura da cewa yana cikin ulumul qur'ani kenan ulumul qur'an fagena mai fadi bai takaita ga abu guda ba wayattasilu bihi kuma ya zama wayattasilu bihi ya zama kuma mutun ya samu damar saduwa da shi ko kuma shi ilimin ya samu damar saduwa da al-Qur'ani wayastanidu ilayhi kuma a jingina shi zuwa ga al-Qur'ani wayantazimu zalika kuma ya zama ya kare wannan ilimin tafsir ma'ana ilimin tafsiri yana cikin ulumul Qur'ani saboda ana da bukata ya zan mutun na da ilimi na tafsirin al-Qur'ani yau kenan shi ma tafsiri ya shiga cikin ulumul Qur'ani tunda mun ce al-ulumu jam'u ilmin bai kebanta ga abu guda ba akwai bukatar sanin tafsirin al-Qur'ani mai girma wa ilmu asbabin nuzul da kuma ilimi na sanin asbabun nuzuli dalilin saukar aya a samu abinda ad-dalilin saukar aya wannan shi ma yana cikin ulumul qur'an wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wannan asalin saukar ta ga abinda ya shafi aikin haji amma kuma matsayin mu na matawa waɗanda a gidan duniya mu ma kullun zamu zama wata zawwadu ku nemi guzuri fa inna khayra zadi taqwa yayin guzuri shine jin tsoron Allah saboda sababin saukar aya ba zai takaita gare ta ba in ba an samu dalili wanda ya takaita ba kamar a ce wanga abin khalisatan laka min dunil mu'minin sai malami yace wa ilmu ijazil qur'an da kuma ilimi mai bayani na zama alqur'ani gagararren littafi kama abin da ya shafi nau'in badi'i da bayani wanda suna kumshe cikin ilimin balaga wa ilmun nasikh wal mansukh da kuma sanin ilimin na ayata ta shahe da wadda anka shahe duk wannan yana cikin ulumul qur'an ka san wagga aya ita ta anka shahe wagga kuma ita ta shahe ta tunda Allah ta'ala ya ambata cewa ba zai shahe wata aya ba wace yazo da wadda ta hita ko kuma wadda ta yi ko tankwacinta ma'ana wadda daidai da ita da haka kenan ulumul qur'an ilimin annasikh wal mansukh mai shahewa da wadda anka shahe ya shige cikin ulumul qur'an ko kuma yana cikin ma'anar ulumul qur'ani wa ilmu i'rabil qur'ani aka kuma ilimi na li'rabil qur'ani shi ma yana cikin ulumul qur'an zaka samu malamai masu yawa waɗanda na yi rubutun li'rabin qur'ani min al-bidayati ila an-nihaya ka zo ka dauki litaye tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nas malami yayi li'rabin qur'ani gaba dai wanda abubuwan da muke karanta yanzu mu na karatun mu bai wuce ka dauki sura guda ba ta al-qur'ani ina magana kaman masu karatun yaren larabci abinda za ka rubuta kila in kai degree ko in kai master's degree ka dauki sura guda ta al-qur'ani ya zama akan ta za ka yi rubutu za ka ga mutum yana master's amma kuma yana yi ne akan sura guda ta al-qur'ani zai yi li'rabinta kuma ba zai iya isuwa da kansa ba sai ya dogara ga waɗancan al-masadir wal-maraji bi ma'ana sources and reference sai ka dauko nasu sai ka gwada sannan ka ƙara naka amma kaga shi sai shi dai ga yadda Allah ya kawo mana ilimi na zamani ya bunƙasa idan ka shiga cikin maktabatul shamila za ka ga aƙalla yayi da mallami sai 50 waɗanda suka yi li'rabi al-qur'ani ga sunan ga abinda wani ya karkata akan shi ga kamar irin su Fahruddin Razi Fahruddin Ar-Razi shima kama irin Baharul Muhit na wani babban malami An-Nahawi wanda shima kawai in ka karanta shi da farko har karshe babu abin da za ka gani in ba a kaza kaza na ka ba ka gani yadda za a sallah ko yadda za a alwala a abin da yake karanta su a kawai tsuran luga ko zahirin wannan yaren na Larabawa wanda sanin yaren Larabawa kamar shi i'rab yana daga cikin ulumul qur'an saboda da an karanta an yi kuren wasali to ka gane kuma ba a san ai kuren wasali saboda kuren wasali yana iya canza ma'ana idan ka ce tarafu da rafu bangare na wani abu sai ka kawo abin nan sai ya nuna bangare kaza amma da ka ce tsarfu in kan mai sai sukun ya koma gani kaga daga abin da ya bambanta kawai sukun to wanga yaren yana da abubuwa da dama haka nan wanda misali khalaqa yayi halitta khalaqa Allahu samawati Allah yayi ni ya halitta sama amma idan baka sa wannan nukta na ha ba ya koma kha in ka ce ha da ka ɗebe digon nan ya koma aski halaka yayi aski ko to kaga kenan babu makawa i'rab din ga yana da muhimmanci kwarai sanin li'rabi abu na mai muhimmanci kwarai kuma yana daga cikin ulumul qur'ani wa ilmul qira'at aka ilimi na qira'o'i kamar wadda muka ambata tun harkon darasin mu akwai qira'o'i guda 10 qira'a hudu shazza ma'ana ba amfani da su qira'o'i guda 10 sune waɗanda suka tabbata Ibn Kathir da mabiyansa suna bangaren al-qira'atus sab ba wai don hukun ba su inganta ba to akwai bukatar mutun ya san irin susi kalun da dai sauransu. In ka ji mutun yayi karatu ya ja irin su baka ce a yau na ji an karanta Qur'ani ba wa da nisaba ba, kuma duk qira'o'i ne tabbatattu. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce sahabi ne ya karanta, in ya karanta ya ce eh haka aka saukar da shi, kai ma karanta eh haka aka saukar da shi. Ba su suka zo suka tabbatar da qira'o'in ba, a'a abu ne da yake tabbace daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harka alqur'ani harka ce tauqifiya, babu wani wanda adda hannu cikin ta. Mai bayyana mana ita shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai malami yace wa ilmu addi al-ay da kuma ilimi na lissafin ayoyin alqur'ani. Akwai wani Fuadu Abdul Baqi, wani daga cikin malamai wanda ya kware akan sanin ayoyin alqur'ani da kuma tsara su, kuma yayi wani littafi wanda zai taimaka ma duk wani mai bincike game da qur'ani. Ba sai ka wahala ba, sunan littafin al-mu'jamul mufaharasa li al-fadil qur'an al-karim li Fuad Abdul Baqi. Da ka same shi duk inda kaka dida, duk su ayat da kaka so da surar da kaka so, akan haka ɗaya tsara wanga littafi cikin sauki, babu wata wahala da za ka yi. Kuma babu makawa, da na san ana samu ne, ban sanar mu yanzu ba gaskiya, kuma da ya kullo kuɗi ne ba su da yawa, ko dubu guda bai kai ba, to amma yanzu ban san ko ana samun shi ba. Amma dai yana da muhimmanci gare mu mu ɗaliban ilimi sanin wannan. Kamar wanda anka samu wasu gungun mustashriqun, ma'ana orientalist, waɗanda su asali ba musulmi na ba, kuma sun karanci musulunci da larabci don ɗaya su sa wata ɗan illa da aibi. Mai yawa inda gungun su yayi yawa Almaniya, in ka ji an ce Almaniya da larabci ana nufin Jamus da kuma Ingeltra, in ka ji an ce Ingeltra ana nufin Ingila. Akwai su Jamus, akwai su Ingila, akwai su Amerika. To waɗanda gungun da suka taru suka ce suka yi karatun larabci kuma suka san larabcin ha, wallahi wasunsu sun zama profesoshi kuma a kan larabcin, kuma sun sani hanyar da, kuma sun fara ne daga alif baɗinga. To sai zamana manuwarsu kawai shi ne su sa wani illa da aibi a cikin alqur'ani ko a cikin addinin musulunci. To sai suka yi tunani wai mina na za su yi, don za su kashe kuɗinsu saboda ɗaya su yi aiki ga littafin magabata a ga ƙoƙarinsu. Suka ce to yanzu tun da dai ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bari su taho su yi encyclopedia wadda za ta game dukkan waɗanga littafai guda shida, ma'ana Sahihul Buhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Maja. Suka ce ziyadatan ila musnadi Ahmad wa Muwatta, duk waɗanga littafan guda bakwai. Sai sun ka shirya littafin, sun ka samu suna al-mu'jamul mufaharasa, da ya kama da wancan ba na Fuadu Abdul Baqi. Al-mu'jamul mufaharasa li al-fadil ahadithin nabawiyya sharifa, kuma waɗanda suka yi shi lujnatun minal mustashriqin, ba wai mutum guda ba, a'a group din su suka haɗu suka yi wanga littafin. Kuma duk wata kalma da ka sani akwai mai wahala ta hadisi, wallahi sun fassara ta. Duk wata kalma da kaka zato mai wahala za ka iske sun fassara ta, a gani ko? To wanga index din yana da balam guda tara wanda ni sani, kuma in ka zo saye ne sai ka yarhe, amma kana iya samu ne cikin manya-manyan library namu, kamar irin nan Anista COE da can dan podio da dai irin state library. To amma abinda zai baka mamaki, mabudin littafin ga wallahi ba ce Bismillahir Rahmanir Rahim ba, don ba musulmi ne yi shi ba. yawa sannan abinda an makasudin su su dan sa wani illa ko aibi amma alhamdulillah duk wani aibi da illa da za a sa cikin musulunci to kaga Allah ya bada malamai kuma waɗanda ya ba ilimi masu gano abinda ake sawa na illa da aibi kuma da yawa su sun musulunta akwai wani da aka ce ma Thomas Arnold da yake bayan yayi karatu yayi digirgir kuma har ya rubuta littafi abinda a sunan littafin al-Islam aka a sunan littafin amma kamin ya gama rubuta al-Islam sai aslama wallahu kamin ya gama rubutun littafin sai musulunta a gani ko Allah ya yi mishi muwafaka ga abinda ya tsaye da manowa amma ga yadda Allah ya baddala mishi ga haka kenan sanin ilimi na lissafin ayoyin alqur'ani yana da muhimmanci kware da gaske wanda yana taimakon masu bincike haka sanin hadis abin ga gabobi na hadisi ko kuma nambobin hadisi shi ma yana da muhimmanci kwarai zaka ga wani akan haka ɗaya rubutu kamar da na ambaci Fuadu Abdulbaki ina fatar za mu bincika kasuwa da ka zo kace al-mu'jamul mufarasa li al-fadil qur'anil karim shi mai sai da littafi ya sani sai a gura ma ka diba ka ga yaye tsare dama me yasa ga magana ta to cikin karatun mu saboda ɗaya malami ya ce wa ilmu addil ay sani ilimin a ilimi na sanin ayoyin alqur'ani bi fawasilaha da fasila fasila maraba ayoyi aka rafu bi fawasilaha wa fawasilaha ko to da kuma fasila ma'ana marabar aya shi ma yana da muhimmanci kuma yana cikin ulumul qur'ani wa ilmu rasmi al-Usmani da sanin ar-rasmu al-Usmani Qur'anin da yazo bangaren Usman dama akwai rubutun da aka ce ma rasmul Usmani to akwai malaman da suna da kwarewa da ilimi akan shi wanda sun yi rubutu akai ne shi ma sani ne yana daga cikin ulumul Qur'an wa ilmu al-lugha al-arabiyya da sanin ilimin yaren larabci nan da da an ka ji na ambatan li'irabi kaga ba shi a asalin ilimin larabcin ba li'irabi dama abu biyu na akwai ad-dirasatun nazariya wa at-tatbiqiyya kama abinda a theory da kuma practical to wancan na da da na ambata i'rabul qur'an to shi fagen ayotarwa na to amma akwai ilimin na sanin ka'idodi shine malai ka mana yace min nahawin ko yawa min nahawin wa balagatin akwai bukata idan ka san ilimin nahawu ma'ana ka'idodi dama shi ilimin nahawu yana da bukatar kiyaye ka'ida da an kawo ga wani hukunci to za a baka ka'ida to kiyaye wannan ka'ida zai taimaka ma kwarai kamar sanin alfa'ilu marfu'un kasancewa shi fa'ili rafa akai mishi da aka in ka ga wani ya rubuta alfa'ilu mansubun ba za ka yi gaba saboda ka'ida ta ko almas'ulu mansubun maf'ulun bihi mansubun baiwa a ce maf'ulun bihi marfu'un don da an wadi haka hankali kwakwalwa ta hankali na ilimi ba za ta yadda ba da haka kenan akwai bukatar sanin nahawu da balaga da sarfu da arudi da adab duk wanda yana cikin dimni a al-lughal arabiyya yana daga cikin abinda lughal larabci ta kunsa kamar ilimin arudi wanda yana da muhimmanci don in ka karanta arudi zaka gane cewa alqur'ani ba waƙana ba amma kuma su kayere sun ce alqur'anin waƙana sun danganta manzon Allah da mawaki ko kuma sun danganta shi da jununa amma Allah ta'ala ya ce wa ma huwa bi qauli sha'ir To idan ka karanta kaga irin su fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilat in ka shiga waɗannan buhu to zaka gane cewa lalle alqur'ani ba waka na ba mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun ko da zaka ga can cikin littafin an dan zo da wasu bangaren ayoyi wanda suna iya aunuwa da wannan buhur amma dai alqur'ani ba waka na ba to wannan kenan sai yace wa siwahu mako da abinda ba biyun gaba dama biyu ka mana nahau da balaga ita ma balaga ta kunshi kusan ilimi guda uku akwai ilmul badi'i akwai ilmul ma'ani dan ita balaga tana hade da fasaha to ita dai ta kunshi wadanga abubuwan guda uku sannan ga sarfu tare da kashe kashe ne sannan ga ilimin arudi da kuma abinda ya kumsa na bahari har guda 16 wanda an samu wasu ma daga cikin waɗanda suka zo daga baya waɗanda suka zo da wasu tsarin waka na zamani sun ƙaro guda suna ganin cewa ya zan sab'ata ashara bahran an samu wajen gulbi 16 na awun waka to wannan kenan
ko lokacin mai lokaci yayi to ikon Allah
to insha Allah lokaci yayi kamar wada lokaci dai dama kullun shi ba jira yake ba muna roƙon ubangiji subhanahu wataala yayi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dambe daya dashi kuma bisa ga dukkan alamu saboda kusantowar babo mai daraja da alharma da daukaka ma'ana watan Ramadan yana ƙara kusanto mu to ina ganin akwai buƙatar kamar mu dakatar da karatun mu daga yau ko daga yau dinnan ya kamata mu abin nan mu dakata daga yau azza in Allah ya nuna mana kamar da aka saba dai da sallah da sati biyu mai yawa bayan sallah da sati biyu to sannan mai yawa ake ainihin ci gaba da darussa nan ya kamata insha Allah mu tsaya mai fata da kauna Allah ya rubuta mu cikin wayan da zamu ga wannan wata kuma ya ba mu ikon mu azumce shi kuma Allah ya sa mu cikin wadanda za a tiyauta ubangiji Allah subhanahu wataala ya kaddara mana ganin haka ya karban mana ayyukan mu na alkhairi kurakuran mu Allah ya yi mana malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karban mana gabaki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك